الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ كراتون من لتاس المصباح السالك أتكن فيه مذهب المالكية، وإن شاء الله zamu yi darasi na 47 kuma muna cikin babun nawafili wa sujudu tilawa, wako babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi nafilfili da kuma yadda ake sujjadan tilawa. Mun tsaya inda mala yake cewa wa raka'atul fajr bihamdin wahdaha raghibatun aw sunnatun fa hujja. Wa raka'atul fajr, wannan baitin mun karanta shi ba mu yi sharhin sai inda ya kamata ba. Wa raka'atul fajr mana yace rakoyin alfijir da ake guda biyu, wato sune rakoyin da ake yi bayan alfijir ya fito kafin ayi sallan asuba. Wannan rakoyin bihamdin wahdaha yace ana yin su ne da karanta fatiha ita kadai, kuma raghibatun wato abun kwadaitarwa ne, shari'a ta kwadaitar ayi raka'atul fajr aw sunnatun ko kuma sunna ce, ma'ana mustahabi ne shi kamar yadda yazo a hadisi. Fa huddaha, kai bayanin ta. Raka'atul fajr ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yazo a hadisin Aisha radiyallahu anha, hadisin Bukhari, tace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yadau arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin yin sallah nafila raka'a hudu kafin azhar da kuma rako'i guda biyu kafin sallan asuba. Rako'i biyu kafin sallan asuba sune raka'atul fajr, wato rako'in da ake yi wato kafin sallan asuba bayan alfijir ya fito. To anan malam sai yace bihamdin wahdaha, ana yin su ne da karanta fatiha kawai. Wannan shine fahimtar mazhabar malikiya saboda hadisin Aisha radiyallahu anha, tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-raka'atayn allatayn qabla salati subh hatta anni aqulu ko hatta inni aqulu aqra'u bi ummi al-kitabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan rak'o, yana sauƙaƙe raka'ataini rak'o'i guda biyu da ake kafin sallan asuba sune raka'atul fajr, yana yin su ba tare da ya tsawaita ba. Tace har ma idin ga fada a raina anya ya karanta fatiha kuwa, saboda saurin gaggawa ne, gaggawan wato gama su, ina yin su da sauri ya kare su, har ma take tunanin anya ya karanta fatiha ko bai karanta ba. To wannan sai malikiya suka ce to ai ya karanta fatiha ne kawai kenan. Saboda me? Saboda babu sallan da za a yi ta ba a karanta fatiha ba, babu wannan sallan. Saboda haka kenan mafi karancin abun da za a karanta shine fatiha, da har take tunanin cewa anya ya karanta fatiha kenan bai wuce fatihan ba, inda ya wuce fatihan ya kara sura ba za ta yi shakkan ya karanta fatiha ko bai karanta fatiha ba. Saboda haka sai suka ce raka'a ɗaya abun nan fatiha kawai za a karanta a waɗannan rak'o'i. Na'am, hadisi yana nuna ko fatiha ka karanta a raka'atul fajr wato rak'o'in sun yi ko baka kara sura ba, amma sai da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara qul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha a raka'an farko, da qul huwallahu ahad bayan fatiha a raka'a ta biyu, kamar da ya tabbata hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'an farko bayan fatiha, kuma yana karanta wato ainihin qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu bayan fatiha, kuma hadisi ne ingantacce, hadisin Imam Muslim ne ruwaito shi. So da haka kenan sai zama na kowanne ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha kawai a raka'atul fajr da kuma ƙara surori ko sura bayan fatiha ne, ta farko qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kuma qul huwallahu ahad. Kowanne kai yayi, amma wanne yafi shine ka ƙara sura. Idan ka ƙara sura ai ka ƙara kira'a, kuma za a baka ladan wannan kira'an da kai. saboda haka ba fatiha kawai ake yi a rakatul fajr ba ana ƙara sura amma in kai fatiha kawai rakatul fajrin ka yayi saboda hadisin Aisha radiyallahu anha saboda haka sai malamai kuma malikiya suka yi tabani shin rakatul fajr raghiba ce idan sun ce raghiba suna nufin mustahabbi wanda bai da kai karfin da za a ce masa sunna a cikin ba wasu suka ce raghiba ne ma'ana ba sunna ce mai karfi ba wasu kuma suka ce a sunna ce ma'ana sunna ce mai karfi shi yasa anan sai suka kawo ta a wannan babi don akwai babi na gaba kuma na sunnoni masu karfi irin su witri da idi da sauransu da salatul khusuf so da aka sun dauke abin da sun yi sabani abin da yafi shahara a mazhaban malikiya rakatul fajr raghiba ne ma'ana mustahabbi ne ba sunna ce mai karfi amma wasu malamai sun tafi cewa sunna ce mai karfi a cikin malikiya haka ne an fita daga mazhaban galibin malamai sun tafi cewa sunna ce mai karfi rakatul fajr abin da yasa suka ce raghiba ne don ar-raghiba shine ma raghabahu shari'u wato abin da mai shari'a ya kwadaitar yace ayi shi amma bai tsananta bai karfafa cewa ayi ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rawahu muslim imam muslim ruwaito hadis rakoyin al-fajr guda biyu da zakai kafin sallan asubah sun fi duniya da abin da ke cikin ta wato da za a ce a baka duniya da duk abin da ke cikin na duniya na ni'imomi da na mulki da na kuɗi da na dukiya da kuma kai asaran yin rak'atul fajr ko rak'atul abin rak'atul fajr kai asaran su baka yi su ba rako biyu kafin asuba da kuma kai asaran wannan abin da za a baka na duniya da ke cikin ta to da ya kamata ka zabi kai rak'atul fajr ya fi maka shine ma'ana khairun min ad-dunya wa ma fiha ma'ana da nayi asara rak'atul fajr ban yi su ba gara a ce da an yi niyan a bani duk abin da yake na arziki na duniyan nan a fasa bani inda zan yi asara rak'atul fajr kaga wani yana maka muhimmancin wannan sallah manzo Allah sallama ya kwadaitar ya faɗi ainihin wato muhimmancin ta idan mun ce kuma sunna ce mai karfi wato saboda manzon Allah sallama ya yi muwazaba akan ta wato ya dawwama yana yi baya barin su yakan bar wasu nafifili amma kuma ba bane rakatul fajr ko a halin tafiya ko a zaman gida shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim take cewa lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rakatul fajr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance akan wani abu na nafila wanda yake tsananin bibiyansa baya fashinsa kamar rakatul fajr ba nafila ce amma baya barinta yana yin ta koyaushe kullun ya dawo ma akan yin ta ko a halin tafiya ko a halin zaman gida wannan shi yake nuna maka karfin wannan nafila din ba wajibi ba ce amma sunna ce wanda take da karfi saboda manzon Allah sun baya barinta kuma ga falalan da ke cikin ta yafi a baka duniya da abin da ke cikin duniyan gaba daya wannan sune hadisan da suka zo akan muhimmancin rakatul fajr da kuma falalan da ke cikin su to shi wani hadisi yazo na Aisha radiyallahu anha wanda shi ma hadisi ne ingantacce hadisin Bukhari take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla rak'atul fajr ittaja ala shaqqihi al-ayman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya sallaci rak'atul fajr yana dan kishin gida a bangaren sa na dama wato in ya rak'atul fajr kafin ya je sallan asuba sai dan kishin gida haka ta bangaren sa ta dama na dama sannan daga ba sai tashi je sallan asuba to shin wannan shi ma sunna ne ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne domin ya huta saboda ya gaji da kiyamul layl amma malamai suka yi tabani wasu suka ce sunna ne mustahabbi ne kai haka ne kuma samu daga cikin magabata akwai masu yin haka ne cikin sahabbai wasu kuma suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne don ya huta ba don ya sunnanta ba kai ma in ka gaji zaka iya kishin gida amma ba ibada bane ba gaji ba kuma in ka sallame kawai shikenan ka gama rakatul fajr ba sai ka kishin gida ba dan ya zo a hadisin ya zo Aisha da ta ruwaito wannan hadisin take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'aluhu lis-sunnah ba yayi shi don ya zama sunna bane ya yi shi ne don ya huta, saboda yana yin kiyamun laili mai tsawo sai ya zo ya kwanta din kuma don ya huta. Saboda haka shi yasa ita ba ta yin sa ita Aisha. Haka nan Abdullahi bin Umar baya yin wannan kishingida, baya kishingida bayan sallar asuba, kuma yana inkarin mai yin bayan abun raka'atul fajr. In ya ga mutum yana kishingide bayan ya yi raka'atul fajr kafin ya sallar asuba, ya dan kishingida sai ya dauki tsakuwa ya dinga jifansa, yana jifansa. Da ji labarin wasu suna yin haka, in sun yi raka'atul fajr a masallaci sai su kishingida, sai su aje a tambaye su me yasa suke yi, su dena. Sai suka ce su suna yi ne don sunna, saboda sunna ce. Sai ce je ka ba su labarin cewa bid'a ce, ba sunna ba. Kuda ka ya tsananta akan maganan wannan kishingida na bayan sallar asuba. To amma Ibn Hazm az-Zahiri shi kuma sai ya tafi cewa wajibi ne, dole ne in kai raka'atul fajr ka kishingida. Yana daga cikin zara'ib nasa, abubuwa na ban mamaki wanda ya saba sauran malaman duniya gaba daya. Yace idan kai raka'atul fajr baka dan kishingida ba sai kai sallar asuba, haka baka da sallar asuba, sallar asuban ka ta baci. Shi kuma ya dauki wata riwaya ce ta Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Tirmidhi da Abu Dawud, wanda wasu malamai sun inganta hadisi, wanda hadisin ya zo da lafazin umurni, idza salla ahdukum raka'atay, idza salla ahdukum raka'atay al-fajr falyastaji ala janbihi al-ayman. Idan mutum ya sallaci raka'atul fajr ya danki shingida a bangaren sa na dama kafin sallar azuba, sai ya ce ai wannan umurni ne, umurni kuma yana nuna me? Wajib, al'amru yufidul wujub. To da haka yace in baka yi ba baka da sallar azuba. To amma wannan hadisin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace hadisin baki, wannan hadisin ba kuskure ne. Yace abun da ya tabbata, ya tabbata a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yake shingida, amma bai tabbata a umurnin sa ba. Yace Abdul Wahid bin Zinad shi ne wanda ainihin ya kadaita da ruwayan umurni, yace kuma ya yi kuskure a wannan ruwaya din. So da haka manzon Allah ya ki shingida, shi ne kuma za a iya fassara shi ko ya yi don ya zama sunna, wato mustahabi, ko kuma ya yi don ya huta. Amma an ce umurni ne ai ya zama wajibi, sai an samu dalilin da ya kauda shi daga wajibi. So da haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wannan kuskure ne, a ruwaito shi a bisa sigan umurni. So da haka ba sunna ba ne, abin nan ba wajibi ba ne kai kada. Shi yasa suka ce abin nan Ibn Qayyim cikin Zadul Ma'ad yace tafarrada bi hadhal qawli Ibn Hazm an al-umma. Ibn Hazm ya saba al-umman manzon Allah ta sama gaba daya wajen fadan cewa in baka kishingida ba, baka kwanta ba barakatul fajr, baka da sallar asuba. Saboda haka wannan hadisin koda ya inganta ijma'in malamai yana nuna cewa ba wajibi ba ne, don ba malamin da yace wajibi ne. Dun magabata daga nan ne yace mustahabi ne, sai wanda yace halal ne kawai, babu lada ba alhaki don kai. To idan wani daga baya zai yace wajibi ne, wannan shi ake cewa insha'u qaulun salis, insha'u qaulin salis. Kazo malamai magabata sun saba akan maganganu guda biyu, kai kuma sai kazo ka ƙara wani qauli guda uku, wannan yace halal ne, wannan yace mustahabi, kai kuma ka ce wajibi ne. To in kazo ka ce wajibi ne, ka saba wa ijma'in malamai magabata, to ba za a bar ijma'i kuma a dauki naka ba, wannan shine insha qaulin salis. To da haka kenan, wanda yace duk wanda bai kishingida ba bayan raka'atul fajr bai da sallar asuba, sai a ce fa huwa mahjujun bi ijma'i man qablahu, za a kafa masa hujja a kure shi da ijma'in wanda suka zo kafin sa. To da haka wannan kunciyan qada'an ba wajibi bane, inda wajibi ne da malamai magabata sun faɗa. To amma kuma ko ya zama mustahabi ko kuma ya zama ja'izi, to sai dai Aisha da ta ruwaito hadisin, ita take manzon Allah ta sama ba yana yi ne don sunna ba. Kuma arrawi adra bi ma rawa, wanda ya ruwaito hadisi ya fi fahimtar me ya ruwaito. Kuma Aisha a gabanta ake yin wannan, ita ta fahimci hutawa manzon Allah ta sama ake. Duk wanda ya ruwaito hadisi ya fassara shi, a dauki fassaransa, shi ya fi cancanta fiye da fassaran wani, sai dai in ba fatihi ba ne, sai dai in baya fahimtar hadisin, saboda rubba hamili fiqhin wa laysa bifaqihin, wani zai dau hadisi bai san me hadisi ya kosa ba. Amma Aisha fa tana cikin fuqaha'u sahaba, tana cikin manya-manyan malamai na sahabbai, da zai yi ake bata fahimci wannan hadisin da ta rawaito. Saboda ka tace ba dan sunna ba dan ya huta ne. Saboda kenan in baka yi ba baka da matsala, in ka gaji kuma da qiyamul layli kai raka'atul fajr, kaga akwai dan lokacin da zaka kishingida ka huta kafin sallar asuba, shikenan zaka iya kishingida ka huta. Amma ba a matsayin cewa wajibi ne yin hakan ba, kamar yadda malamai magabata suka tafi akai. Na fata mun fahimta. قال يتي ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررا او فجر ثم الخسوف صنعتنا خسوف القمر شنو كيتي وشنو سكي صافي دقاء خسوف ما انتي خسوف دقاءكم انا نفهم خسوف الشمس شنو غالبي بدا تيوا انا ايا فدان خسوف انا نفهم دقا غلابي to anan yana nufin khusuful qamar wato shine ake cewa bawoshi ke cewa kissewan wata wato shine wata ya dan canja a yin da yake sai kaga da yana fari sai wani jaji-jaji kuma ya shige shi shine ake cewa an kama wata ko wata yayin shin lafiya saboda haka kenan wata akan kama shi sai kaga ya canja daga halin da yake ciki wata kila ya dan kauce hanyar sa ne to idan in haka ta faru ana bukatan ayi sallah ana bukatan ayi sallah saboda wannan wata musiba ce kuma wani babban bala'i ne shi yasa manzala ta sama in haka ta faru yana yin sallah to sai suka ce sallah da za a yi linjila'il badri saboda yayewan wata watan ya dawo kamar yanda yake a da bi raka'a ce ni da raka'a biyu ne ake yi raka'a biyu irin yanda kake yin nafila kuma ba tare da jami'i ba karriran ka dinga maimaita su kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame aw fajri ko kuma alfijir ya fito ma'ana ila tulul fajr kenan nan au me ma'anan ila kenan ko don au tana zuwa da ma'anan ila ma'ana har alfijir ya fito dan alfijir ya fito kuma rana ta fito ai watan ya bace kenan sallar kusufi babu shi kenan kai tayi raka'a biyu kana sallamewa au fajiri har alfijir ya fito ko kuma abun ya yaye in ya yaye shikenan in bai yaye ba kuma alfijir ta fito wani ma yana cewa la astathilanna sa'aba aw udrika almuna wa man qadat al'amalu illa lisabirin zan sauƙaƙe wahala har sai na rufi ne burina aw udrika almuna ay ila an udrika almuna wato mutum baya cika burinsa sai idan yana da hakuri ka dace akan abu sai kaga wata ran ka cimma burinka to wannan shine fahimtar malikiya da hanafiya cewa sallan kissewan wata raka'a biyu a sallame kuma ba jami'i ake ba kuma za ka yi su kamar nafila raka'a biyu kawai ma'ana mai ruku'i daya ba kamar sallan kusufi shamsi ba in an kama rana ba wanda za mu yi bayani sa a can gaba shi ruku'i biyu ake yi in ka kabbara za ka karanta bakara ka yi ruku'u ka dago ka karanta ali imrana sai ka sake yin ruku'u ka karanta wannan raka'a kamar ta sujjada in ka sake dagowa raka'a ta biyu sai ka karanta nisa'i sai ka yi ruku'u in ka dago ka karanta suratul ma'ida sai ka sake yin ruku'i sai ka karanta haka ita kenan ruku'i biyu ne da ita kuma sujjada guda biyu kuma dogaye ake yin su sun abin sifan su ya bambanta da sauran nafilfili amma raka'atul fajri abin sallan khusufil qamar su kuma ana yin su ne kamar yadda ake yin sauran nafilfili kawai wasu malamin ko suka ce a su ma ana yin su kamar yadda ake yin sallan khusufish shams shine fahimtar shafi'iyya da hanabila imamu shafi da imam ahmad suka ce ana yin su kaman yanda ake yin kusufu a sham ruku'u biyu za ka yi ko da wata aka kama me dalilinsu shine wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi daga al-mughira bin shuba yace in kashafati shamsu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nasu in kashafati shamsu li mauti ibrahim wato rana tayi kusufi an kama rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yauma mata ibrahim ranan da ibrahim mu'azzam ya rasu shine dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sa ya rasu sai aka kama rana wato hasken ta canja sai duhu ya shigo maimakon haske sai gari yayi duhu shikenan sai mutane suka ce to ai an kama ranan nan ne saboda dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine ibrahim mu'azzam haka mutane suka dinga tada kai lalle masifan ta kai masifa har ma rana ma an kama rana ma tana rashin lafiya saboda rasuwan Ibrahim wato dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya same shi ta wajen Maryam Tsaffiya shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji suna fadan haka sai nuna musu ba haka bane yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati rahman la yankatifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u wa sallu hatta tankashif manzala ta sallama yace rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala ba sa kissewa saboda mutuwan wani ko rayuwar wani ba a kama rana ko a kama wata saboda wani ya mutu ko wani ya rayu komai matsayin sa sai dai ayoyi ne na Ubangiji guda biyu, ma'ana alamu ne na girman Allah subhanahu wata'ala da kuduransa da tantantan abota mata shi kadai. Shi yasa wata ruwa zo yukhawifu bihi ma man yasha'u min ibadi, Allah ta'ala yana tsoratar da bayinsa da irin wannan yukhawifu bihi ma ibadahu. Saboda haka kenan yana tsoratar da bayinsa da irin wannan khususin. Kar ka tamba ka ce wani ne ya rasu ko wani ne ya mutu, a'a ba sa kiskiwa saboda wannan. Sai sai idan kuka ga rana ko wata yayi khususi, ma'ana an kama rana ko an kama wata, ku yi sallah, ai ku dinga addu'a, ku dinga addu'a sannan ku yi sallah har a yayi muku wannan. A wata riwayan fadzau ila salah, ku zabura zuwa ga sallah. Saboda haka kenan sallah shine maganin khususin rana ko khususin wata. To anan sai wayanda suka ce za a yi ta da ruku'i biyu irin yadda ake kusufu shamsi in rana ta kizbe, sai suka fahimta daga wannan hadisin. Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi magana akan me, akan abubuwa guda biyu, yayi magana akan rana, yayi magana akan wata, wato kiskiyar rana da kiskiyar wata. Sai kuma yace idan suka kiske din ku yi addu'a sannan kuma ku yi sallah, ku yi addu'a ku yi sallah. To sai kuma sai yayi sallah, sallan da yayi kuma ya bada samfur ne na me, ya bada samfur ne da ake yin sallan waɗannan salloli guda biyu. Yayi sallan kusufu shamsi an gani da ruku'i guda biyu, to kusufu al-qamari ba a gani ba. Shikenan sai suka ce ai wannan ya bada samfur ne na waɗannan sallolin. Saboda haka sallan kusufu al-qamar, kamewan wata, shi ma kamar irin na kamewan rana ne, babu bambanci. Don da yake ya ce in kun ga an kama rana ko wata ku je ku yi ta yin sallah. Sai kuma aka ruwaito mana sallan kama wata cewa ga yadda ake yin ta, sai suka ce to ya bada samfur ne wata din ma haka za a yi. Amma waɗanda suka ce a nafila kawai za a yi, suka ce ai an ruwaito mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan kiskewan rana, amma ba a ruwaito mana gashi ya canja kala ya yi sallan kiskewan wata a cikin jam'i ya yi ta da ruku'u biyu ba, tare da cewa kiskewan wata kama wata shi ya fi maimaituwa fiye da me, fiye da kama rana. Inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan kama wata da ruku'i guda biyu, ai da an ruwaito mana kamar yadda aka ruwaito na wata. Yanzu kafin ka ji cewa an kama rana, za ka ga an kama wata sau adadi da yawa, sannan sai a zo a kama rana sau ɗaya, kila wani ma a rayuwarsa ba zai taɓa gani ba watakila. To wannan shi suka rinjayar da cewa ita tun da an ce a yi sallah ne kawai, to a bar laƙin sallah irin yadda ake yin nafila, irin yadda ake yin nafila. Wannan shi ne ainihin wato dalilinsu Ibn al-Qayyim Azadul Ma'ad kamar yana rinjayar da wannan magana. Cewa inda a ce ya maimaitu, inda a ce haka ne za a yi ta kamar kusufu shamsi tare da maimaituwansa, ai da an ruwaito mana. Tunda ko hadisi dai babu na ruwaito yadda ake sallan kusufu al-qamar, wato kiskewan wato ainihin wata, sai yake nuna kenan ba ta da bambanci da sauran nafile. Sai malam yace wa jahar bi naflil layli tutal qurba wa fi an-nahari sirru ladil khutba, wa jahar ka bayyana bi naflil layli da nafilan dare tutal qurba, sai a baka lada nafilan dare kai ta a bayyane. Wa fi an-nahari in kuma nafilan yini ne a sirru, wato shi kuma sirranta ake yi, ladil khutba banda nafilan da take da khutba, wato kaman sallan kiswewan abuna sallan istisqa'i roƙo ruwa da idin babbar sallah da idin ƙaramar sallah, ko saboda suna da khutba, su kuma za a bayyanar da ainihin wato qira'ansu kamar yadda za mu karanta a can gaba. To amma duk wata sallah ta nafila in ba irin wayannan masu khutba ba, da daddare ka bayyana, da rana kuma sai ka boye. Wannan shi ne tabbata a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyanawa kamar yadda sabbai suka ruwaito, yana bayyana ainihin sallan dare na yini, kuma yana ainihin wato sirrantawa. Har sai na Abubakar da sai na Umar wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji irin yadda suke qiyamul laylinsu yana zagayawa, sai ji Umar yana ɗaga murya sosai, sai ji Abubakar kuma yana ƙasa da muryansa sosai. Shikenan sai ya kira su yake tambayansu, aka ce Abubakar ya aka yi kake ƙasa-ƙasa da ƙira'anka? Sai ya ce laqad asma'tu man najaytu, ai na jiyar da wanda nake ganawa da shi, Allah ta'ala nake wa sallan kuma ya ji kira'anta. Aka ce Umar ya aka yi kai kuma kake ɗaga murya yake yawa? Ya ce ya yi haka ne, lu'uqidha an-nuwama wa aqrudu ash-shaytana, na yi haka don in dinga taja masu bacci wanda bai tashi qiyamul layli ba, in ya ji kira'ata ya tashi, sannan kuma in kori shaitan kar shaitan ya sa min kasala. sai manzala ta tsaya sai ce to kai Umar ka dan rage ira'an ka ta kasa kasa kai ko Abubakar ka ƙara tagawa to da ka sallan nafilan dare a bayyana nafilan yini kuma a boye amma in ka akkasa babu matsala da ce nafilan dare zaka sirranta ta yi nafilan abunan rana kuma ka bayyana ta yi amma abun da aka fi so na dare a bayyane na yini kuma kai su a boye na yini kai su a boye nafilan dare tana da muhimmanci kwarai da gaske wanda ake ce masa qiyamul layli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawama yana yin qiyamul layli ubangiji ta'ala ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka aza an yab'athaka rabbuka maqaman mahmud wato da dare ka rita bacci ka dinga yin ainihin sallah ka dan samu wani lokaci wanda baka yi tabbaci ba shine tahajjud ka ta yi cikin dare ka hana idon ka bacci kai nafila da dare sai abunnan ubangiji ta'ala ce nafilatan laka wannan an dada maka ne saboda Allah ta'ala zai tashe shi a maqaman mahmud zai bashi ash-shafa'atul kubra wanda ba annabin da za a bawa sai shi sai sa sai aka ce dinga qiyamul layli dinga qiyamul layli sai da mutum yana son daraja a wurin Allah subhanahu wataala sai dage da qiyamul layli wasu malamai suka ce qiyamul layli wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nafila ne a sauran al'umma sa saboda an ce nafilatan laka suka fasara shi ziyadatan laka kai an kara maka kai kade ka dinga qiyamul layli mana wajibi ne tunda umuri ne fatahajja wasu ba suka ce nafilatan laka ana nufin nafila ne ba wajibi bane kai qiyamul layli alayi hali mu a haƙƙin mu qiyamul layli sunna ce mustahabbi ne mai karfi kuma tana da falala sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi qiyamul layli idan yazo qiyamul laylin sai tashi daga bacci yana bude qiyamul laylin da rak'o'i guda biyu khafifatain kamar yadda Aisha ta faɗa wato rak'o'i guda biyu masu sauki don ya watsake lokacin da ka tashi daga bacci zaka yi qiyamul layli zaka dan ji wani kasala kasala to kila doguwar qiyamul layli zaka wahalar da kai sai kai guda biyu gajeru rak'o'in don ka samu ka watsake in ka sallame sai ka kama yin dogayen haka Aisha radiyallahu anha ta ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma sannan ya zo a sunna kauliya idan mutum ya tashi zai qiyamul layli ya yi rak'o'i guda biyu masu sauki saboda ya samu nishadi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallan qiyamul layli raka'a 11 wani lokacin kuma raka'a 13 Aisha ita ta ruwaito 11 kuma ta ruwaito 13 wata lokacin ta ce 11 wani lokacin ta ce 13 za mu karanta hadisin raka'a 11 a can gaba saboda haka manzala ta sallama yana tsawaitawa kuma wajen qiyamul laylin sa ko raka'a 11 ko raka'a 13 wanda yake tsawaitawa kuma su ne 11 idan an dauki wannan rak'o'i guda biyu da yake yin su masu sauki ba sa cikin wannan raka'a 11 kaga guda 10 yana 11 ne yana tsawaita su kenan 10 yana tsawaita su witri sannan wannan guda biyun kuma yana saukake su in kuma an dauka cewa raka'atul fajr su ne cika 13 na qiyamul laylin sa 11 ne raka'atul fajr su ne wannan guda biyun Aisha ta lissafa da su sai zama yana tsawaita wato ainihin guda 9 ko kuma guda 8 guda biyu kuma yana yin su khafifatain wato masu ainihin masu sauki qiyamul layli yana da muhimmanci ya tabbata hadisin Abu Huraira kamar yadda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalus salati ba'da al-fariza salatul layl mafi fitin sallah bayan sallan farilla shine ainihin sallan dare saboda bayan Allah na gari su suke qiyamul layli a lokacin da bacci yake da dadi saboda haka kai zaka tashi kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala a lokacin da kowa ya manta ma a ina yake kuma ko ina gari yayi shiru harkoki sun tsaya to irin wannan ganawa da Allah ta'ala a cikin dare to bayin Allah na gari sune suke iya yin sa to kade baccin su duk da bacci yana da dadi sai ka buge shi ka zo kai qiyamul laylin ka to shi yasa babu wata nafila da ta kai qiyamul layli babu ita saboda haka afdalus salati ba'da al-fariza qiyamul layl saboda haka sallan farilla ne kawai ta fi qiyamul layli amma in ba farilla ba to qiyamul layli ita ce a gaba saboda haka kenan sai mu dage da yin wato sallan qiyamul layli kar ya zama baka qiyamul layli kuma manzon Allah ta sama ya ga Abdullah ibn Amr ibn As yace ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu min al-layli fataraka qiyamul layli ya Abdullah kar ka kasance misalin wani da yana qiyamul layli sannan kuma sai ya bari kiyamul layli din hadisin bukhari da muslim malamai magabata sun ce abun da yake hana mutum kiyamul layli shine zunubai idan zunubin mutum yayi yawa ba zai iya tashi kiyamul layli ba kenan idan kaga baka iya yin kiyamul layli me ya kamata kai kai ta istighfari kai ta neman gafaran Allah subhanahu wataala har Allah ta'ala ya baka daman ka dinga kiyamul layli amma kasratu dhunub yawan zunubai yakan daure mutum ya hana shi tashi kiyamul layli har wani daga cikin magabata in bai samu ya kiyamul layli ba sai ce wallahi na san laifin da nayi ban samu ne kiyamul layli nan sai ce na wasu daga cikin laifukan sa to da haka kenan ya kamata mutum ya daina sabon Allah ya dinga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala dan ya samu daman ya kiyamul layli wato sallan dare kuma sallah ce ta jarraba imani sallah ce ta jarraba imani ba wanda ya san kai daga kai sai Allah fata yi cikin dare ba wanda ya sani nafilar rana wani na ganin ka in a masallaci ne wani yana gani kila shaitan ma ya sa makarya amma in ka tashi cikin dare ka katse baccin ka duk da dadin da yake da shi babu wanda ya sani kai alwala ka zo ka kama kiyamul layli kai kadai kai kiyamul laylin ka kai zikirin ka ta yanzu ka tabbatar da imanin ka ka jarraba imanin ka ka jarraba kuma ikhlasin ka yanzu wannan yana nuna kenan wanda kake yi da ranan ma a gaban jama'a ko shakka babu kana yi ne tsakaninka da Allah don neman yardan Allah subhanahu wataala don ka jarraba ka iya yi a boye ba tare da wani ya ganka ba kuma baka fasa ba kana ci gaba da yi ko zaka kiyamul layli yana ainihin tabbatar da imanin mutum sannan kiyamul layli mutum yana yin sa ne idan bai biye wa shaytan ba idan ka biye wa shaytan ba zaka yi kiyamul layli ba shi yasa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi manzala ta tuna yace idan mutum ya bacci shaytan yana masa kulli guda uku kulli guda uku idan ya zo cikin dare ya farka kamar zai tashi kiyamul layli sai shaytan ya dinga dukan wannan kullin sai ce laka laylun tawilun farqut kana da dare mai tsawo ka koma ka kwanta sai ya tashi a akwai sauran lokaci ka koma ka kwanta wani zai tashi karfe 2 ya duba karfe bai tuka a da sauran lokaci sai koma kwanta can karfe 3 ya tashi sai shi zai ce masa da sauran lokaci can karfe 4 in ya tashi sai shi zai ce masa akwai sauran lokaci can kan ya karfe ji ana salatu kawai shikenan ya mulayya wuce kuma ya ji ana sallan asuba ya kasa samun sallan asuba din to kaga wannan bai iya warwarewa idan nan kullin bane to idan yawa in ya zai gari a haka shi zai na ce masa koma kai bacci koma da sauran dare har yawa gari bai kiya mulayya ba to wannan ranar zai tashi mai khabisan nafsi zai ji ransa a baki ya shiga cikin damuwa zai ji ba jin daɗin rayuwarsa amma ko wannan ku sani mumini ne yake jin wannan mumini bawan Allah na gari shi yake jin wannan damuwa don fajiri kan ba ruwansa bai ma waiwai shi kiyamul layli bare ya bata masa rai bai yi shi ba don kada wani ya tayi to ga wani yana walwala kuma ba kiyamul layli to ai wannan yana buƙatan addu'a ya shiga wani hali tunda har in bai yi aikin alkhairi ba ma yana jin daɗi yana walwala ai mumini ne in bai yi aikin alkhairi ba ransa yake ɓaci in yi mummunan aiki hankalinsa yake tashi idan sarrafta hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min idan ainihin kyawun ayyukanka suka faranta maka rai munanan ayyukanka suka ɓata maka rai to ai kai mumini ne kamar ba mumini ba yana da wannan bai da shi manzala ta tsawa ce idan mutum bai yi wannan ba to zai tashi ya ji shi bayi da nishaɗi kwata-kwata kuma khabisan naf kasalan zai ji da kasala ya ji ransa ba daɗi irinsa ne sai mutum ya rasa wai menene ma ya dame shi ka shiga cikin damuwa amma ka kasa tuna me yake damunka ba kai kiyamul layli ba ne ba kai jam'in asuba ba ko jam'in asuba mutum ya rasa zai ji ya shiga damuwa in dai mumini ne bawan Allah na gari sai ka ji baka ganewa amma da zaka samu kiyamul layli ka samu jam'in sallan asuba a wannan ranar zaka ji ka cikin nishadi da dadi sai ka rasa kuma to wani abun farin ciki ne ya same ka kiyamul laylin ka ne da sallan asuba da ka samu a cikin jam'i shi yasa ka samu walwala da farin ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai yace amma idan mutum ya kori shaytani shikenan sai tashi daga tashin sa kawai a ka kwanta akwai sauran dare sai zabura kai ce kai wannan aiki shaytani idan ya zo tashi ya yi addu’a don kullum guda uku ne idan ya yi addu’an tashi daga bacci alhamdulillahi lazi a hayana ba da ma a matana wa ilahin nushur ya gode wa Allah ta’ala ya yi addu’an tashi daga bacci shi kenan sai kulli ɗaya warware yanzu saura kulli na kulli biyu idan ya je ya yi alwala ya gama alwalan sai dawo to kulli daya warware ka kawo da kulli biyu saura guda daya in yayi nafila guda biyu khafifataini masu sauki ba dogaye ba nafila raka'a biyu kawai idan yayi so to sai kulli na uku ma ya warware to zaka sai ci gaba da qiyamul layl insa samu sallan asuba idan ya wayi gari wannan mazalla kuma sai ce zai tashi nashitan tayyiban nafs zai tashi yana mai nishadi kuma yana mai da'in rai zai jiran sa yana cikin walwala yana cikin jin dadi saboda ya samu qiyamul layl ya samu jami'in asubahi to kaga wannan shine abin da ya kamata mu ce kula da shi kar kai sakaki da irin wannan kar ka biye wa shaytan shaytan ya gallabe ka shaytan ya rinjaye ka baka qiyamul layl a kai inga qiyamul layl zai sa ka ji dadin rayuwar ka ma kafin ne kafin lahira sannan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ne tabbata hadisin bukhari da muslim aka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya kwanta a yi bacci har ya wayi gari bai yi qiyamul layl ba bai yi sallah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka rajulun bala shaytanu fi udunai a wata riwaya fi udunihi ya ce wannan mutum ne wanda shaytan ya yi fitsari a cikin kunnensa shaytan ya yi fitsari a cikin kunnensa mutumin da ya kwanta har gari ya wayi bai tashi ba to shaytan ya masa fitsari a kunnensa fatakila ya ce to ni da na tashi ai ban ji wani ruwa a cikin kunnena ba a ce ah ka san irin fitsarin shaytan ne sai baka sani ba irin fitsari ba cewa kai mutum ya maka fitsari a kunnenka ba shaytan sunna manzo Allah ta sama ya faɗa tabbas shaytan ya maka fitsari to da haka zaka tashi da najasan shaytan a jikinka haka manzo Allah ta sama ya faɗa to da haka kar ka yadda kullun dare shaytan yana maka fitsari a kunnenka kullun da daddare a ka zabura ka tashi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dare ka samu nishadi ya gana ba an azuba ka koma ko kai baccin kailula baccin hatsi ko baccin rana sannan haka ne ya tabbata a hadisin Tirmidhi hadisi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha manzon Allah sallama yace a cikin aljanna ko su binaye binaye na abun nan na zinari da azurfa amma kuma masu ruwan gilas masu ruwan gilas ma'ana a in kana ciki kana ganin waje in kana waje kana ganin abin da ke cikin benaye shine quran shine Abdullahi ibn Abbas a tafsiri don an kana irin wannan qur'ani yace gidajen aljanna na du'u'i ne da zinari amma kuma sai zama ana iya ganin cikin su ta waje ana ganin cikin su abun nan ta waje ana ganin cikin su ta ciki ana ganin waje sai yace to akwai wani kalan zinari a aljanna da azurfa wanda babu irin sa a duniya idan ka zo kai gidan zinari in ana waje ba za a ga cikin ba in ana ciki ba za a ga wajen ba haka azurfa to amma aljanna kuma ana gani ka ce nan kalan irin kalan wannan zinarin a aljanna dai kawai ake samun ko irin wannan kalan azurfa to Allah ta'ala ya tanadi irin wa'annan bena don kar ka ji an ce in daga waje ana ganin cikin su daga ciki ana ganin waje ka dauka irin gidaje na gilas irin wanda ake yanzu na gilas masu fashe wannan duk ka dauka irin su ne a sun wuce nan Allah ta'ala ya tanadi wa'annan binayen ga wanda in zai yi magana yana faɗan magana mai daɗi wa qulu lin nasi husnan ku dinga ga mutane kyakkyawar magana al kalam binna al kalimatu tayyiba sadaqa magana mai daɗi sadaqa ne duk abin da zaka faɗa alkhairi zaka faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kai imani da Allah da ranar lahira ka faɗi alkhairi ko kai shiru saboda haka yana daɗaɗa maganansa yana gaya mutane maganganu na alkhairi masu daɗi wanda za su faranta masa baya munanan maganganu sannan yana ciyar da abinci fi sabilillah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukran tsakaninsa da Allah wani bai da abinci wani bai da shi ya bashi yana ciyar da abinci a wata ruwa yana daidaita sallama yufshi salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum duk wanda ya haɗu da shi ai wannan ai bawan Allah na gari shi yake wannan ke sa zo a hadisi ayyul islami afdal aka tambaye manzo Allah ta sama daga cikin ɗabi'u irin na musulunci wanne yafi yace an tut'ima ta'ama wa taqra as-salama liman arafta wa man lam ta'rif ka dinga ciyar da abinci ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan yana daga cikin kyawun ɗabi'u na musulunci saboda haka kenan magana abin nan ka dinga ciyar da abinci ka dinga magana mai daɗi kana yin sallama a wata riwayan yadda uwa yana azumi wa dawama ala siyam tsawuri ko da litinin da alhamis karke ko azumi guda uku a wata kana yi guda uku na nafila a kowane wata sai manzala sama ya fice sannan yayi qiyamul layli wa qama bil layli wan nasu niyam ko wa salla bil layli wan nasu niyam ya kama qiyamul layli yana salla da daddare mutane suna barci to duk wanda ya haka Allah ya tana da masa irin wannan bayani to kaga qiyamul layli abu ne mai abun nan mai muhimmanci kuma idan kana son ka dinga qiyamul layli ya taimaka maka wajen qiyamul layli ka dinga kwanciya da wuri shine abu na farko ka kwanta da wuri in ka kwanta da wuri zaka iya tashi baccinka zai kare zaka gaji da bacci sannan na biyu ka kwanta da alwala dan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala in zai kwanta sannan na uku ka dinga yin addu'an kwanciya ta bacci wanda manzala sun yi sunnanta tare da karanta su'atul kursi da falaq da nafi kamar yadda muka bayani su cikin kismul muslim to idan kai haka tare da niyya mai karfi a ranka da tunani mai karfi a ranka kana son ka tashi qiyamul layli in kai haka Allah zai taimake ka tashi ka dau wa'annan matakan sannan kuma da niyya a zuciyanka hanminka kaga ka tashi qiyamul layli to zaka tashi damuwarka yau kai qiyamul layli sai kaga ka tashi amma in baka dau wannan matakan ba kuma da ka zo kwanciya baka tina ma tashi qiyamul layli ba zaka iya tashi ba zaka tashi ba sai dai a zuba ta tashi ka to wannan shine abin da ya kamata mu yi saboda haka ka tashi kai qiyamul layli kuma idan ka tashi kana karatu a bayyane zai kara maka nishadi kana yi a bayyane ba a sirrance ba in kana a sirrance kila bacci ya ridaye ka sai ka dinga yi a bayyane amma ba tare da ka daga murya na waje na ci ba daidai gurgudu kuma idan kai nafilan daidai gurgudu can karshen dare kuma sai ka tada iyalinka ita ma ta dan samu dai ko da rabin awa kafin sallan asuba sai ka tashe ta ita ma ta yi qiyamul layli bayan kai ka yi dogo idan su ba za su iya yin irin yadda namiji yake yi ba to idan kai haka kuma sai a rubuta ka cikin azzakirina allaha katiran wa zakirati kamar yadda yazo a hadisi wanda ya tashi qiyamul layli ya tada iya ko raka'a biyu ne ya tada iyalin sai ta ma ta raka'a biyu za a rubuta shi cikin masu ambaton Allah da yawa azzakirina allaha wa zakirina allaha katiran wa zakirati masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata wanda Allah ya tanada musu kuma aljanna da gafara to idan mutum rayuwarsa ta tafi a haka ga na fi bilin ranan da mun faɗe su a darasin da ya gabata kana yin su daidai gurgurdu za ka iya kana qiyamul layli kana witiri za mu zo kan karatun witiri to ai sai rayuwarka ta zama mai daɗi ko baka zama sarki ba ko baka samu wani shugabanci ba ko baka samu kuɗi ba wallahi za ka samu wata walwala a zuciyanka za a samu wani jin daɗi a zuciyanka wata aljanna da kake walwala a cikinta wanda mai mulki ko mai kuɗi ba zai same ta ba sai wanda ya aiki irin aikin ka shine zai samu wannan in kana shakka ka jarraba ka gani ka jarraba wannan shine maganin matsalolin rayuwa na duniya idan damuwa ta dame ka a duniya talauci ya addabe ka mai kuɗi yana jin daɗi mai mulki yana ji kai kuma kana shan wahala ka dinga qiyamul layli gurgudu abin da ya sauƙaƙa asuba in ta kusa kai ta istighfari kana tasbihi ka je ka samu sallan asubahi to kai kuma zaka samu wani jin daɗi in gari ya waye wanda sarki bai yi sai ji wannan daɗin ba sai dai in ya yi irin abin da kai shugaban ƙasa bai yi sai ji wannan daɗin ba sai ya yi irin abin da kai haka nan wani mai kuɗi ko mai mulki kai kuma talaka ka ga ga inda Allah ya baka yadda zaka ji daɗin rayuwanka kuma duk wani jin daɗi in ba na zuciya bane wahala ne ko kana cin mai kyau kana shan mai kyau ka kwanta a gida mai kyau kana hawa mota mai kyau in zuciyanka akwai kunci to kana cikin damuwa a rayuwarka akwai bakin ciki a zuciyanka kana cikin damuwa me yake irin wannan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala qiyamul layli da istighfari da zikirin Allah subhanahu don kana yin wannan to ko shakka babu zaka zama kana da walwala a zuciyanka saboda haka mu dage da wannan sannan sai mallam yace mana wa kullu masnunin wa naflin fa'lani raka'ataini raka'ataini sallimi wa kullu masnunin duk wata sallah ta sunna wa naflin da ta nafila wannan kaman adafu tafsiri ne sunnan ita ce me ita ce nafila ba wani abu ne da fa'alani ka sani kai mai sauraro sallimi kai sallama min raka'ataini raka'ataini daga raka'a biyu biyu ma'ana duk raka'a biyu ka sallame duk raka'a biyu ka sallame haka ai ka fi son sallolin yini da na dare ya tabbata hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim hadisi abdullahi ibn umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna masna wa idha khashiya ahdukum as-subha falyusalli raka'atan tutiru lahu ma qad salla sallan dare raka'a biyu a sallan biyu a sallan biyu a sallan idan mutun yaji tsoron al-fajr zai fito falyusalli raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla sallaye raka'a guda daya sai ta zama masa witrin abin da ya sallata mana biyu ka sallame biyu ka sallame kaga wannan sunna ce kauliya manzala ta sama yana yin haka kuma yana yin ba hakan ba zan faɗa a gaba amma wanne yafi karfi shine kai biyu ka sallame ka biyu ka sallame don an samu daga aikin manzala ta sama yana yi kuma an samu a sunna kauliya cewa sallan dare raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame wannan shi yafi amma da zaka haɗe din kamar da kamar bayani a gaba ai babu matsala wannan hadisin bukhari da sahihi a sallan dare kawai biyu ka sallame biyu ka sallame sai kuma ashabu sunan abu daud da tirmidhi da nasai da ibnu majah da imam ahmad sai suka ruwaito salatul layli wan nahari masna masna sallan dare da rana raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame kaga sallan yini ya shiga kenan sai sai to kullu masnunin wa naflin fa'lami min raka'atayn raka'atayn sallimi ma'ana sawa'un kana nafilatul layli aw nafilatul nahar ko nafilan dare ko na rana yace sallan dare da rana daga raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame duk biyu ka sallame duk biyu ka sallame ko dare ko yini to amma wannan ƙari na cewa yini shi ma biyu ka sallame ginda yazo a wannan riwayan malamai sun yi sabanin ya inganta ko bai inganta shi ma mun nasa yana ganin wannan kuskure ne babu nahar ƙara wannan wannan hari din nan da sallan yini amma imam al-bukhari kuma ya inganta wannan ziyada yace ta inganta salatul layli wan nahari masna masna sallan dare da yini biyu ka sallame saboda akwai sabani wajen abun nan din wajen ingancin wannan annahar din amma duk wanda kai yayi sai dai Imam Bukhari shine amirul mu'minina fil hadith ya ta ya inganta to sai dai duk da cewa haka aka fi so biyu ka sallame to amma ya halatta kuma ka hada hudu sallama daya ko shida sallama daya ko takwas ko goma sha daya ma ka sallame guda daya don ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata na Aisha radiyallahu anha kamar yadda yazo a cikin wato Bukhari da Muslim tace ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairi ramadan ala 11 rak'a yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli thalatha wato manzala sallama baya karawa a ramadan ko a wajen ramadan a bisa raka'a 11 yakan sallaci raka'o'i guda hudu ya haɗe su gaba daya kar ka tambayi tsawonsu da tsawonsu dogaye masu tsawo sai ya sallame sannan sai ya sake raka'o'i wasu guda hudu dogaye masu tsawo sai ya sallame kaga an samu takwas sannan sai ya sallaci guda nawa guda uku haka yazo a wannan wato ainihin wannan riwaya ta Bukhari da Muslim kinan zaka iya haɗa hudu sallama daya ka hada hudu sallama daya sai ka hada uku kuma ba tare da kai zama a tsakanin su ba duka wannan sunna ce ta manzala ta sama amma wanne yafi biyu ka sallame biyu ka sallame sannan daga cikin qiyamul layli manzala ta sallama wanda ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ya jero su akwai manzala ta sama yakan bude qiyamul layli sa da rak'o'i guda biyu masu sauki guda biyu masu sauki sannan sai ya cika taraka'a 11 wato zai guda biyu ba dogaye ba sauran kuma guda takwas da ya su dogaye sai witiri manzala ta sallama yana yin haka sai ya sallame daga kowane raka'a biyu ya sallame daga kowane raka'a biyu ma'ana kamar yadda zuwa a cikin hadisin salatul layli masna masna shi ma wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya yi witiri da raka'a daya duk raka'a biyu ya sallame sai witiri da raka'a daya haka nan yana yin raka'a 13 su ma kamar siffan waɗannan biyu a sallame sai a yi tiri da guda ɗaya sannan haka nan manzala ta sallama ya tabbata a sunnan sa kamar da ibnu qayyim yace yana sallan dare raka'a 8 sannan ya sallame daga kowane raka'a biyu wato biyu ya sallame har sau 4 raka'a nawa kenan 8 sannan sai ya yi tiri da raka'a 5 ba tare da ya sallame a tsakanin su ba ma'ana abun da raka'a 5 din nan sai ya yi su jumla kawai in ya ɗauke su sai ya gama su sardan sannan sai ya sallame a ƙarshe kaga ya yi tiri da raka'a nawa da raka biyar za mu zo kuma a karatun witri mu yi bayanin nau'o'in witri sannan haka nan ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin rak'o'i guda 8 sardan ba tare da ya zauna ba yayi rak'o'i guda 8 ba tare da ya zauna ba wannan rak'o'i 8 biyu ya sallame sai kawo biyar kuma ba tare da ya sallame a tsakanin su ba wannan kuma guda 8 din nan babu zama a tsakanin su zai zubo su ne kawai idan ya zubo su sai ya zauna idan ya zauna sai daga baya yayi tahiyya sai ya take raka'a ɗaya tahiyya ya sallame sannan kuma sai ya take kawo mai raka'a biyu wato idan yayi guda 8 shikenan sai ya take kawo witri sannan kuma sai ya ƙara rak'o'i guda 2 kaga wannan suran kuma an yi witri an ƙara yin rak'o'i guda nawa guda 2 kaga duk dai raka'a 11 ne amma witri ta zo bayan raka'a ta 8 shine ta taran za ta zama mai za ta zama witri wannan duka ya tabbata a sunnar manzon Allah a babin manzon Allah ya yi shi don ya fadada maka kiyamul lail shari'a ta fadada maka duk yanda kai yayi amma ka sani cewa kai raka'a 2 ka sallame 2 ka sallame a ƙarshe kai 1 shine yafi ko kuma wata ran kai wannan kamar yadda wasu malaman hadisi suke fahimta sannan daga cikin surorin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a guda 9 gaba ɗayan su a jere sannan sai ya sake kawo raka'o'i guda 2 raka'a 9 kaga kamar irin wa'ancan ne kenan sai dai su shi wanda in yi 8 zai zauna kafin ya kawo witri wannan kuma babu zaman 9 zai yi su a jere gaba ɗaya sannan kuma sai ya kawo raka'a guda 2 kaga dai 11 kenan amma witrin dai an yi ta kafin raka'o'i guda 2 sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi 2 ya sake yin 2 sannan yayi 3 sai su zame masa witri wanda baya riba ainihin wato tsakanin su bibbiyu sannan sai zai witri kuma da guda nawa da guda 3 raka'a 11 ne amma biyu ya sallame witrin kuma sai ya hada shi a raka'a guda 3 kawai shikenan sai ya sallame wannan shine siffan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wato ainihin qiyamul layl to haka nan a sallan yinin ma in kaga dama zaka hada raka'a 4 ka sallame in kaga dama kuma 2 ka sallame 2 ka sallame yasa malaman fiqh suka ce idan ka manta ka tashi raka'a ta 3 a sallan nafila ka zarke ka sai kai ta raka'a 4 sai ka zauna ka sallame amma kaga in farilla ne ka gama sallan ka a za raka'a 4 ko asuba ne ka gama raka'a 2 ba za a ce ka zarke ba ba za a ce ka zarke ka ƙara wata raka'a ba don kai ƙari to amma nafila da yake ya halatta a ƙara akan raka'a 2 shikenan zaka iya ƙarawa sai ka sallame sannan sallan dare da yini 2 ka sallame 2 ka sallame amma inda zaka dinga hadewan ma shi ma wannan babu laifi kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina gani insha Allah za mu tsaya anan wa darasi na gaba kuma ranar ladin Allah kan mu za mu tashi akan sujjadan tilawan alqur'ani وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافينا كرا صلى منا دا من ينبع إما لما إن شاء الله وزنق باتر دسو بان كرا صلى نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبقى بمبا بمبا مالني wanda ya kawo mana ziyara a majalisinmu da kuma ziyara wa gari gaba daya kuma a tare da shi akwai dalibansa wato shi malamin shi ne Sheikh ko kuma Dr. Abdullah Usman Gadonkaya wanda kuma duk masu kallon Sunna TV da Manara TV da Africa TV ba sai an gaya musu waye Dr. Abdullah ba suna ganin karatu tukansa Malam Abdullah dan uwa ne kuma abokina ne kuma abokin karatu mun yi karatu tare da shi a Jami'ar Musulunci ta Madina duk da cewa ya ne zuwa da shekara 2 ya yi digirinsa na farko a nan Jami'ar Musulunci ta Madina sannan digirinsa na 2 a Jami'ar Bayero BUK ta Kano digirinsa na 3 kuma a Sudan zaka yanzu doctor ne yana da digiri guda 3 kuma malami ne mai da'awa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin manyan daliban Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda yanzu ma yana limanci ko shine limami a masallacin gadon kaya na Sheikh Ja'far Mahmud Adam din yana ba da darasi a wurin da kuma masallacai daban-daban tare da ziyartar dai wasu garuruwa don ba da ainihin gudunmuwa da kuma tafsirin da yake a garin kuma wanda ana sawa a Sunna TV saboda haka muna masan maraba da zuwa kuma mun ji dadi da wannan ziyara din insha Allah. A tare da shi akwai Ahmad Ikrama, Malam Ahmad Ikrama wanda shine shugaban ɗaliban Malam a can Kano. Sannan kuma akwai Malam Muhammad Yusuf wanda shine yake recording na karatuttukansa da yake da lecturcinsa. Muna musu maraba da zuwa, Allah ya saka musu da alkhairi a bisa wannan zumunci. Dr. Abdullahi Gadon Kaya dazu-dazu ne iso dab da magariban nan, ko da aka yana cikin gajiya, muna ga alaman kamar yana mura. Ko da aka a yanzu dai za mu ba shi mana kalma a takaice, saboda gajiyan da yake tare da shi, amma gobe da jibi kuma akwai lokaci da zai gabatar mana insha Allah a wannan masallaci. Na farko gobe Juma'a shi zai khutuba a wannan masallacin, khutubar Juma'a. Na biyu kuma da daddare akwai latta da zai yi gagaruma a wannan masallaci na dobele. Sannan ranar Asabar kuma akwai walima da zai yi na auren dan uwa Hamma Adama shi ma a wannan masallacin. Duk karatun da za a yi daddaren nan bayan Isha ne za a yi su insha Allah da an yi sallan Isha. Sannan akwai karatun mata kuma bayan la'asar, gobe ne kan ko na tsammani dai gobe ne za a yi karatun mata, zai yi wa mata latta kuma a masallacin jama'atu na Nasarar Islam gobe bayan sallar la'asar insha Allah. Wannan dai su ne karatuttukan khutubar Juma'a, zai yi wa mata latta bayan la'asar a masallacin jama'atu na Nasarar Islam in ban manta ba. Sannan kuma da wato ainihin latta da zai gabatar gobe Juma'a a nan da daddare bayan sallar Isha, da kuma ranar Asabar zai gabatar da walima a nan da daddare bayan sallar Isha na auren dan uwa Hamma Adama. Muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana sauraron waɗannan lecocin kuma mu fa'idanta da abin da ke cikinsu, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da waɗanda suka gayyato shi. So insha Allah yanzu ba da ɓata lokaci ba za mu gabatar da shi malam ɗin ya ɗan yi kalmomi a takaice saboda lokaci ya ja da kuma gajiya, amma insha Allah gobe kuma shi ne zai karatun da kuma jibi in Allah ya da. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina farin ciki matuƙa da godiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani dama da kuma ƴan uwa da muke tare na kawo ziyara ta ƴan uwantaka a wannan gari na Jimeta a jihar Adamawa a ƙasar nan tamu ta Najeriya, da kuma kawo ziyara ta musamman ga wannan majalisi na ɗan uwana kuma amini na aboki kuma shine Malam Muhammad Muxtar da yake gabatarwa lokaci bayan lokaci a wannan masallaci wanda karatu ne shahararren karatu kuma da Allah ya masa albarka. So kamar yadda shi ɗan uwa ya ba da jawabi kuma ya gabatarwa, Allah ya saka masa da alkhairi. Babban makasudin zuwan shi ne ziyara ta jaddada ƴan uwantaka kowa Islamiyya. Mu zo mu gaisa da ku saboda muna haɗuwa a wurare da dama ta kafafen yaɗa labarai a babubuka na ilimi, amma ba mu taɓa haɗuwa da dangan jiki a lokaci guda ba, kuma wannan shi ne abin da ya saura mana. Ina muku fatan alkhairi ga baki ɗayanku da iyayenmu dattawa da suke bayana da kuma shuwagabanni na ƙungiya da kuma shuwagabannin al'umma da sauran ɗaliban ilimi na wannan majalisi mai albarka. Dukkanku gaba ɗaya ina muku fatan alkhairi. Ina kuma addu'a ga shi ɗan uwa Malam Muhammad Musar da yake gabatar da wannan darasi mai albarka. Allah ya bashi lafiya da nisan kwana, Allah kuma ya bashi haƙuri da juriya da kuma dauriya akan dawwama da kuma ci gaba da wannan gagarumin aiki da ya dauko yake. Kamar yadda ya faɗa gaskiya ba na zo ne na yi wa'azi ba, tunda kawai ina da lokacin da aka waran mun na yin wa'azin, kuma amma dai babban abin da ya kawo ni shi ne zo ziyara. Sai da ya mun waya ma ya gaya mun na ce ya mun afuwa ba sai na yi wani wa'azi ba, to amma ya matsanta mun ya ce sai na zo na yi, da na so ya bani kudin in zama na a nan mai sallah mu gaisa insha Allah, kuma lokacin da Allah ya rubuta haduwar mu sai mu haɗu. To amma tunda ya ce zo in ce muku assalamu alaikum ne, to dai na zo. Da ƙarshe abin da nake gaya wa kaina da ƴan uwa, wallahi wannan ni'imar da Ubangiji ya yi mana mu musulmi ƴan Najeriya, da Allah ya ga dama ya ajiye mu a wannan shiya a wannan lokaci, kuma ya zaɓo mu a cikin mutane miliyoyi ya ba mu wannan dama, ya waro mu muka yadda kuma muka amince mu zo mu rinƙa zama koyaushe bayan magariba ko bayan la'asar ko bayan isha'i muna sauraron ilimi. Wallahi mu gode wa Allah. Wannan karatun da kuke gani ana ɗauka ko ana yi a nan, wani a cikin ku watakila sai lokacin da ya ga dama zai zo, ko kuma lokacin da ya ga bai da aikin da zai yi mai muhimmanci sai zo, ko kuma haka kawai wani taro bai kai ya kawo sai hana shi zuwa karatu. Ni na tabbata akwai mutane, miliyoyin mutane da suke bibiyarsa, da littafin nan da yake gabanku, wasu a Ingila, wasu a Amerika, wasu a Saudiya, wasu a Gabon, wasu a Ghana, wasu a Chad, wasu a China, wasu a ina ne, mutane da yawa duk inda duniyar Hausa, duk inda Bahaushe yake mai addini, wallahi suna bibiyan waɗannan karatuttuka da ake yi don su amfana su ƙaru, kuma suna buri ina ma da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama a ce da su ake wannan karatun. Suna sha'awar a haska ku su ganku kuna zaune da littattafa a hannunku a matsayinku na musulmi. Na sani kwanan nan jiya ko shekaran jiya wannan uwa yake gaya mun akwai mutumin da ya yanki visa daga Ingila, wallahi ya yanki visa daga Ingila ya taho Najeriya don ya halarci wasu daga cikin darussan nan da ake sawa a Sunna TV ko Africa TV ko Misal ko wata tasha, don ya halarci wannan. Ya ce unfortunately da ya sauka sai ya zo ya tarar da malamin ya ba da hutu ya yi tafiya baya nan, kuma abin da ya kawo shi kenan ba don kasuwanci ba. Idan mutum zai zo kawai yana sha'awar Allah ya sa shi cikin ɗaliban wannan malami da zai zo ya zauna a ce ya taɓa zuwa ya halarci wannan darasi. So wallahi ƴan uwana ina so na gaya muku, kun ga wannan haduwa da kuke yi wato wata aba ce wacce take kusan ko ina duk inda ake saurata Sunna to ana yin ta. Yanzu wata kila da ban zo nan ba a yau, to da ni ma ina can majalisi na a Kano ina nan ina irin wannan, wata kila wani yanzu dan uwan mu yana can, akwai abokanan mu sa'anin mu da muka yi karatu a irin wannan lokacin da zaka buga musu wayar to su ma suna can da al'umma suna zaune duk Najeriya duk inda Sunna take ja take tafiya. To mutane fa barin ayyukan suke su zo su zauna a masallaci su bawa Allah wannan awa ɗaya da rabin a karantar da su addini, su zama wayayyu addini. Wallahi babu wayewa gare ka dan uwana idan ya zamanto baka da wayewa akan sanin ahkam na shari'arka, babu wayewa. Kada wani ya taba daukan cewa wai shi wayayye ne idan yana da ilimi na boko ko yana da ilimin zamani ko yana da kaza ko yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da sarauta, amma kuma idan an zo an latsa shi a babin ilimin addini bai san komai ba. Idan kana neman wato kidahu ne lamba ɗaya wannan ka zo kansu kai fatiya kai kwana ka samu wannan to ka gama. So ya kamata ƴan uwa mu fahimta babban abin da yake gaban mu shine wallahi mu yi kokari mu yi amfani da wannan dama da muka samu, mu zo mu yi cincirin daga malaman nan namu mu amfana da su, mu zo makaranta. Kada ka bari ayi ba kai, in ba ka zo ba ma za a yi, virgine yana tafiya ko ka zo ko ba ka zo ba zai tashi, kuma kwanakin ka karewa suke, kuma ba a taɓa lissafa maka aka gaya ma saura maka kwana kaza ba. To gwanda ma ka shiga cikin layin waɗanda watakila Allah ya musu rahama ko mutuwa kai a ce ai yana zuwa karatu kaza ai masa addu'a. So wannan dama da muka samu Allah Ubangiji mana arziki a duk Afirka, babu ƙasar da take da malamai da ke karantar da su addini wallahi irin Najeriya kun ku duba duk kafafen watsa labaran da ake sawa da kuma tashoshinnan da ake sa karatu ba wai alfari ba ina ne ake da malamai da yawa da ake ta karantar da mutane daga Najeriya ne duk durus din gaba ɗaya daga Najeriya ne ku duba su gaba ɗaya ai akwai Afirka TV ko akwai Sunna TV ko akwai Al-Wisal ko akwai wacece duk da ake sawa akwai Manara akwai wane ne duk da ake sa ku tsaya ku gani karatu ne da ake yin sa duk duniya kowa yana gani to mutane nawa ne waɗanda suke ba 'yan Najeriya ba suke karantawa mafi duka malaman gaba ɗaya mafi rinjaye 'yan Najeriya ne kaɗan ne daga cikin 'yan Nijar kaga ashe akwai ni'ima da dama da Allah ya bamu amma kuma abun bakin ciki abun ciwo da damuwa shine sai ga kuma muna da sakaci akan harkar ilimin addini mutane suna da himma akan neman duniya kokari akan neman duniya amma neman ilimin addini kuma muna da rauni so ina ba da shawara ga ƴan uwa duk Allah mu tsaya mu raya masallatan mu raya majalisan mu irin waɗannan darussan ai ta ganin su da yawa a garin nan ana yi kuma wallahi wannan shine zai kadar da mu daga dukkan wata fitina kuma shine zai bamu control akan samarin mu da matasan mu shine zai bamu control akan ƴan matan mu shine zai bamu control akan ƴan bokon mu da lecturers din mu da jami'o'in mu da kwalejojin mu kuma shine zai rage mana bata gari a cikin mu shine zai bamu complete security za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wahala wanda yake zama a wurin ilimi wurin karatu a zo a dauke shi a cusa masa wani ra'ayi da zai zo ya saba mun halaka wasu ko halaka wani so ashe wajibi ne mu bada hadin kai mu yada irin waɗannan karatuka mu ainihin wato bada lokacin mu mu halatta kuma mu yi kokari mu yi aiki da abin da ake karantar da mu ilimi babu yashi shine gaba shine kuma jagora manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayuwarsa gaba ɗaya akan ilimi yayi tunda yake gaba ɗaya karantar da mutane yake sabban nan kullum qala haddathana qala haddathana qala haddathana qala haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam yanzu gashi ne tafi biyo ne yake karantawa amma duk abin da ya karanta sai ya nemo masa hadisi daga annabi ashe annabi ya karantar da mutane addini wannan sabban su Abubakar da Umar da Usman da Ali da Abu Hurairah da Jabir bin Abdullah su ne annabi ya zauna ya karantar da su kamar yadda kuka zauna yanzu kuke sauraron ilimi to muna da bukatar mu samu jari na dullabul ilmi dalibai na ilimi waɗanda za su zauna a makaranta su koyi karatu so ya ƴan uwa na musulmi abin da zai ciyar da mu gaba ya taimake mu ya bar mu akan aqidar mu da manufar mu shine ilimi za ku ga duk hayaniyar da ake da hargitsin da ake Allah yana kubutar da ahlus sunna wallahi mu abinda muka shahara karantarwa ba ruwan mu da kada kade ba ruwan mu da wake-wake ba ruwan mu da wata muzahara a cikin gari ba ruwan mu da wani ratso toshe hanya ba ruwan mu da hayaniya mu in ka ga mun hadu to muna haduwa ne a masallaci ilimi ba mu da inda muke haduwa mun ba karburin karatu ba kuma ku ga mu kun taba ganin mun hadu a titi mun ce bari mu zo mu rufe titi mu ba ba rufe titi sai dai mu rufe titi dan ilimi da ilmantarwa mu karantar da mutane mu sa ayan agaji kuma su rinka bada hannu ko ba ka bane ba so muna fatan yan uwa Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kuma wannan majalisi da ake wannan karatu Allah ubangiji albarkace shi Allah ubangiji albarkace shi Allah ubangiji albarkace shi babban malamin mu kuma shugaban mu Sheikh Balalawo muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah ubangiji kokarin da yake Allah ya dada karfafa shi Allah ya masa jagora Allah ya dada karfafa shi kuma Allah ya bashi ikon jagorancin al'ummar da suke karkashin sa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا الله يسعدك على الخير كما قبعة كما يبقى بك أسم ميدا كذوك سورانا وذلك وانده يجي إسر وا وانده بيجبا وذلك كرك بري أباك لعباري كما إن شاء الله عاك ذام البيع سيقوم ويمون هدو قبعين ده جيبين الله يرجع masu tamboyi ku yi haƙuri saboda ƙurewar lokacin Allah ya sai a majalisi na gaba a sake rubutowa za mu amsa in Allah ya yarda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya saka malan da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh